بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غوديا تتبتع الله سبحانه وتعالى وندينونا من ونصافيا من البركة صافية لهدي takuma 5 ga watan Rabiul Tsani a wannan shekara ta 1439 daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2017 miladiya. A ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka, littafin Muwatta wallafar Imam Malik ibn Anas riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Masmudi al-Andalusi, za mu tashi a darasi na 164 kuma muna cikin magana ne akan abin da ya shafi zakka, ma'ana kitabu zakka kundi na 17 a cikin littafi din. A darasin da ya wuce mun karanta babi na 27, babu man tajibu alaihi zakatul fitr, babin da yake bayanin waɗanda zakar fiddakai ta zama wajibi a kansu. Maka fahimci, zakar fiddakai ta zama wajibi akan dukkan wanda yake musulmi. Babban sharadi da mutum zai cika zakar fiddakai ta zama wajibi a kansa shine ya kasance musulmi. Inda ya zama musulmi, to zakar fiddakai ta hau kansa, sawa'un mace ce ko namiji, yaro ko babba, ɗa ko bawa, ya dai kasance a cikin musulmi. Kuturu ne ko makaho ko gurgu ko mabaraci ne ko ba mabaraci bane, zakar fiddakai ta hau kansa. A hakan nan ma tafiyi ne, zakar fiddakai ta hau kansa. Ko mutum yana halin tafiya ne, ya tabbatar da inda ya baro ba za a fitar mai ba, to zai fitarwa da kanshi a nan inda ya samu kansa. Ko mutum a ce ya fita neman kudi, ya zamana sallah a nan zai yi ba wai a gida zai yi ba, duk zakar fiddakai ta hau kansa. Kada mutum ya yi tsammanin a kowane wuri da zai je zakar fiddakai ba ta hau kansa ba. Muddin ya tabbatar da ba za a fitar mai a gida ba, ko ba a fitar mai a gida ba, to ya gaggauta fitarwa. Har kwara ya fitar a ce an fitar mishi, da ya yi tsammanin an fitar mishi ashe ba a fitar mai ba. Ina fata mun fahimci wannan da kyau. Zakar fiddakai ba abace mai wa, ba abace da za a yi wasa da ita ba. Domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ya fara lanta ta. Saboda haka ba za ka dage zakar fiddakai ba akan zato. Ina fatan kun fahimce ni da kyau. Akan zatan za a fitar maka ko ba za a fitar maka ba, ba zai sa ka bar zakar fiddakai ba. Kwara ka tabbatar da za a yi ko ba za a yi ba. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. Galibi daman ta fi shafar wanda bai yi aure ba haka, ya kawo shekaru bai aure ba, ya tsammanin to inda ya baro gida za a fitar mai ne ko kuwa. Amma kaga wanda ke da iyali, ai shi yana tunanin maya zai ya aika ne a fitar da na iyalinsa tukunna. Kaga kai tsaye kenan, shi ma zai shiga cikin lissafi. Daga abin da ya shafi zakar fiddakai a bace mai girman gaske, tana da alaka da azumi. Mun faɗi kaɗan daga cikin fa'idojinta. In ba haka ba, haka kawai babu sidi babu sadada, mutum ya bar zakar fiddakai ta wuce shi, to zai sanya azumansa cikin gadari. Ɗaya kenan. Na biyu, mun faɗi nisabi na zakar fiddakai. Nisabin zakar fiddakai, abin da za ka mallaka a ce ka mallaki zakar fiddakai, shi ne ka mallaki bayan ka cire abin da ya zama wajibi a ci a gida a ranar, da kai da iyalanka, da kai da iyalanka, muddin ka cire abin da za ku ci a ranar, to fa zakar fiddakai ta zama wajibi a sauran. Ma'ana karka ji cewar wai mutum talaka ne, ba shi da shi, ai dududu ba abin da ya mallaka mudu goma ne. Kuma a mudu goman nan, da cin safe, da cin rana, da cin dare, mudu shida suke ci. Kuma ga shi abin da ya mallaka mudu goma ne, saura nawa kenan? Hudu. To yanzu da karfi da ke ta hau mudu hudun da ya saura. Inda ya tsaya shi kenan. Kuna ji da kyau ko, inda da ya tashi fitar da zakar fiddakan, iya adadin mutanen da ya isarwa shi kenan. To kuma idan an kawo mishi, zai fitar a wanda aka kawo mishi, ko da bayan dawowa daga sallar idi ne, ko da bayan dawowa daga sallar idi ne, zai fitar a abin da aka kawo mishi.